Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin kasuwa akai miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimaitin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakubu Makeri. A karon farko, kasar Pakistan ta bude hanyar jigilar kayayyakin wanda za a shiga da su Afghanistan da bata da teku, domin taimakawa gwamnatin Taliban mai mulkin kasar da yake daidaita da magance matsalolin tattalin arzikinta. Yanzu an bude filin saukan jiragen sama na Islamabad ga manyan kayayyakin kasuwanci na Afghanistan, inji Muhammad Sadiq, wakilin Pakistan na musamman a Afghanistan, a wani sakon Twitter a jiya Asabar. Sadiq ya ce wani jirgin dakon kaya ya zo da kayayyakin masana'antu a Islamabad a ranar Juma'a. Kana motocin dakon kaya suna kwashe kayan, suna bi kasa da su, suna tsallake iyakar Tokam da ke arewa maso yammacin Afghanistan zuwa birnin Kabul. Ina taya ma'aikatan kwastam na Pakistan murna na nasarar shirya kwasan kayayyakin da jiragen saman kasa da kasa suka shiga da su a Pakistan. Hakan na tabbatar da himma da Pakistan ta bayar wurin shirin tattalin arziki. A jiya Asabar, a harabar Majalisar Dokokin Amurka ta Capitol, Shugaban Amurka Joe Biden ya jinjina wa jama'an tsaro da suka butu a fagen daga da kuma karrama waɗanda suka fafata a rikicin ranar 6 ga watan Janairu a wannan wurin da hakan ya faru. Yana ayyana cewa, saboda ku ne demokaradiyarmu ta kukuta. Biden ya yi jawabi ne a wurin addu'a shekara-shekara na cikin shekaru 40 na karrama jama'an tsaron ƙasa da kuma tunawa da wasu jama'an tsaro 491 da suka mutu a fagen daga a shekarun 2019 da 2020. Da yake tsaye a inda taron jama'a suka yi yunkurin hana tabbatar da nasarar zaɓensa, Biden ya keɓe jama'ai 150 da suka ji rauni da wasu 5 da suka mutu bayan harin da aka kai a Capitol ya yaba musu. A jiya Asabar, tsohon shugaban Afrika Laurent Gbagbo ya kaddamar da sabuwar jam'iyya wadda a baya ya yanke hulɗa da waɗanda suke tafiyar da tsohuwar jam'iyyarsa yayin da yake fuskantar shari'ar laifukan yaƙi a kotun ƙasa da ƙasa. Gbagbo, mai shekaru 76, da ya dawo gida a cikin watan Yuli a lokacin da kotu ta wanke shi, ya sanar a 'yan watanni da suka shuɗe cewa zai kafa sabuwar jam'iyya domin kaucewa rikicin shari'a da tsohon abokinsa Afi Ngwesan. A miƙa Gbagbo zuwa kotu Hague ne a shekarar 2011, kana jam'iyyarsa ta Ivorian Popular Front Party ta dare gida biyu bayan shekaru 3, inda Ngwesan ke jagorantar bangare guda, yayin da uwar gidansa Simon Gbagbo take taka muhimmiyar rawa a ɗaya bangaren. Masu shirya jam'iyyar sun ce sunan sabuwar jam'iyyar Gbagbo ce African People's Party Ivory Coast, kana aka takaita sunan da Faransanci da PPACI. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kakakin tsohon shugaban Amurka Bill Clinton ya ce shugaban zai ƙara aƙalla dare guda a asibitin kudancin jihar California, inda yake murmurewa daga kamuwa da cuta. Shugaba Clinton na ci gaba da murmurewa sosai a cikin sama da sa'o'i 24, inji kakakin nashi Angel Urena yana faɗa a wata sanarwa. Uwar gidansa Hillary Clinton tana tare da mijin nata a asibitin kudancin birnin Los Angeles. Ta dai koma asibitin ne tare da 'yarta Chelsea Clinton da misalin karfe 8 na safiyar jiya Asabar. Da yammacin shekaran jiya Juma'a, shugaban kasa Joe Biden ya ce ya yi magana da Clinton, kanin tsohon shugaban kasar ya ba da sakonsa na ban girma. A ƙarshe, zanga-zanga ta ɓarke a wuni na biyu a babban birnin Bangladesh a jiya Asabar, yayin da aka yi ta cin zarafin mabiya addinin Hindu a ko'ina, biyo bayan hotuna da aka kafe a shafukan sada zumunta cewa suna cin mutuncin musulmi masu rinjayi. Wasu masu zanga-zanga da galibinsu suna ɗauke da tutocin jam'iyyar masu aƙidar musulunci sun bazu a kan tituna a wajen babban masallacin na birnin Dhaka, wuni guda bayan da masu zanga-zanga a daidai wannan wurin suka yi arangama da 'yan sanda. Taron mutanen sun yi ta ihu suna cewa, ƙasa dai da makiya addinin musulunci, wasu kuma na cewa a rataye masu laifin. 'Yan sanda sun ce an kashe aƙalla mabiya addinin Hindu guda biyu a harin na ranar Juma'a.
La labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Shirin BOA Hausa kasuwa akai miki nuni kasuwa.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. A yau shirin kasuwa a Kamiki Doli ya iso nan garin gidan Iddar, muna cikin kasuwar gidan Iddar inda za mu tattauna da masu saye da sayarwa. Latijo, barka da warhaka.
Wallahi ya san da zuwa.
Ya sunanka Latijo?
Wannan sayarwa da do sai mai rogo.
To rogo, mun ga rogo gashi kashi kashi, muna ya hada muna tsuli-tsuli nawa nawa ko wane shige?
Ana sai suwa dala 40, ana sai suwa dala 20.
Ina na 20, ina na 40.
Ga na 40, ga na 20.
Kuma haka bakin farashin haka yake, ba a ragewa babu?
Babu rashi, babu kari, sai abin da aka kyauta min mutum. Bisa ga girma da arziki.
Dai a bada kuɗi kawai.
Ba da kuɗi kawai.
To ya kaga kasuwar yau kaga abin kai ta
hiya? Kowa alhamdulillah. Kuma wagga sana'a bisa gare ta, ni mallam Haraza dosai mai rogo. Na ci na sha, na ci da iyalina.
Yanzu za ku wakka kakan sai da buhu nawa yanzu?
Yanzu dai wanga bangala ta kwai ita ne kwai buhu, wanga shi ne fara budewa. Eh, amma kan an jima zuwa na asar ina tambayar in bude na biyu.
Na kuma ka tattaba zo ke yanzu?
Alhamdulillah.
To mun gode. Ga mun mun zaka wurin wani Latijo. Latijo, barka da warhaka. Latijo, me ya sunanka?
Alhaji Haliru.
Daga wani gari kake?
Dumega.
Daga Dumega. Dumega ta Dogon Dutse. To nan kai muna bayanin kayayyaki mu jiya, na ga ga nawa cincin ya ta shara?
Kudin ciyar lakir maka sai sheta.
Ko saye ko washi ko kuma ana ragewa? To hagwa ga kala, don na ga abin kala kala.
Eh, duk 20 maka sai sheta.
Duk 20. To ga kuma lidduwa, na ga an to da lidduwa kala kala.
Eh, to lidduwa an ga su 45 maka sai su.
Aha, 45.
Eh, amma ba ya maka sai su.
Abubuwa na yana ganin kwalli.
Eh, su kwalli su girigi na lakir lakir ne. Kwalli 10-10. Lidduwa 10-10 ka su.
Ba kuma bokitin ne na roba na gaji.
Ewa ga na wanka su kuma ga su 120.
To zo ke yanzu tun hitowa kana ya ci an tattaba ko?
Alhamdulillah.
To ga matankadin ne na ga buccaye ga maburkaki. Su ko mi a taba wasu?
To ita mutya mai maza da 80 ko 70 hakan ga.
To.
Wanga su kuma su 120 gaji.
Su maburkaki.
Eh, akwai kanan na 10-10 daga cikin su.
To ga matankadi kuma na gaji.
Wanga shi kuma taki na nono dala 20 maka sa da bebbe.
Dala 20 da bebbe. To ga mu so wurin yan sanduna, barka da warhaka. Me sunanka?
Sunana Ishu.
Ishu na wani gari?
Nan kashe da.
Na kashe da, wato sanduna ga wadangana minana ga suna gari.
Dogon yaro ne.
To sanduna dogon yaro, me yake da su?
Bugun haci yake da su.
Bugun haci. To ana zakkuwa sai kaga abin shike zo ke tun da sai zakkuwa yanzu.
A'a, yanzu kam abu ya kwanta, amma tun da sai kam ana sai kwarai.
Ana ta.
Amma yanzu kam abin ya kwanta.
Maza ka sai ko mata ka sai?
Duka dai kowa zakkuwa alwaduwa aka sai a sayi.
Na bugun haci na latiya mabuga ke
kuma mata, kuma yanzu mata na ga sayi.
To da ina kun ka saro su kuna tuwa da su?
Kwa da mu.
Da kwa da mu.
Eh,
wazo buwa na yake da adda te ko ga tarishi sari ke ko ga?
A'a, saiwa na aka yi.
To
saiwa na. Eh, dala 10-10 da kudi
aka saiwa. Ku ko nawa nawa kuka sai su?
Ku mu zaka can gida mu lankwashe.
To
eh,
sai kun yi lankwasa su?
Sai mun yi lankwasa mun sa wuta.
A'a, to
an yi datsa, an yi gyara.
To me yasa sai an lankwashe?
Eh, saboda yana aka saro su. Eh, aje dadin bugula.
Bugun haci.
Eh, bugun haci.
Godawa ko ne?
Eh, ko gero ko godawa. Kuma muna yin turami.
Muna yin tabare da turami.
Eh,
barka. Latijo, muna lafiya, barka da warhaka. Latijo, me ya sunanka?
Ibrahima.
Daga wani gari kake?
Gidan Iddar.
Na ga ga tattasai, me ya bayanin tattasai wanga?
Tattasai lalle gurgurun hali farashin shi muna sai da tiya jikka da 20 jikka guda.
Jikka guda ko jikka da?
Ko jikka da shirawa, amma dan ne free dai jikka guda.
Jikka guda.
Ah, insha Allah.
Ga tumatir busasshe can na gani.
Tumatir insha Allah muna sai suwa jikka ba 20-60, amma dan ne free 160.
160 ta magana ta karshe.
Ta karshe insha Allah.
Ina bayanin kalwa ga kalwa
can na gani. Kalwa da mamu sai da jikka da 20, amma karshe jikka guda.
Jikka guda.
Idan a kwariya ta da 100
ta kwariya ta.
Ah, idan aka ce ma ayyama da bil.
To ga wasu abubuwa na ga
dubi. Wannan duka tsakanin ɗiyan niya yaji yawa yaji biki gano ɗiyan da ɗiyan kaura ga sunan su ko kwanko kwanko ɗiyan niya dala 20 yaji yawa dala 30 ɗiyan kaura dala 30 yan dawa 20 ya ji bai irala 80 insha Allah shi ma gano rulla 80
sai ta hornuwa ga
ta hornuwa ga ta ne kuma mun ci shi ka uku amma karshen ciniki dai 200 insha Allah kuma an samu 250 duk Allah ba su ana amsa haka
amma kukullawa wanda dun mai so a
kuma ga can mai karamin kari da 10 shi na doka ga ta insha Allah
yanzu tun hituwa tun da sahi zakwa yanzu ana ci an dan tattaba ko
a gaskiya alhamdulillah inda ka zuba buhu ba ka wuce ka dan kwashe rabin buhu sai a ce to an gode ma Allah sai ana yi wata kasuwa kuma
an tattaba kenan
an tattaba kore
to ya irin wannan lokaci da lokacin tsakiyar damana kaga abin shi
gaskiya sai a ce alhamdulillah wancan lokaci gaskiya an samu matsala amma dai zan rodon hali dai zan abin ya dan waro waro ci maka da damu yanzu an warto yi amma kwanakin nan sai dai ka zo hili ka sayi amma yanzu ana ta ka gida gaskiya alhamdulillah yawo
DJ
ta wani gari kike
ta cerasa
to ga kwanoni na gani kala ni a bayanin kwanoni
muya sai sa kwanoni 340 muya sai suwa da 30 muya sai suwa da 40
kuma ana tattaba zoke yanzu tun da so yana yace an tattaba ko
an tattaba kan to ke yanzu an tattaba
maza ka taho wa sai ko mata
ka maza da mata duk suya ga kuwa sai
kuma abin babu tsada kala guda ta dai kuka sai da ko kowace kala
to muna sai sa hadda samira
nawa ita ko samira ta
ko samira muya sai sa jikka
ko sai ko hashi ko ana dan yi mutun ɗan marra
ba a rangwamenta
ba a rage ko da to mun gode
sunana Muhammadu Zayano
to Muhammadu Zayano ga hijabbai kala kala muna gani mi abba yanin su wanga nawa shike
to price din nan gaskiya ni ya bambanta wani
wanga fa masara
jazi sa jikar 70
jikar 70 ga wani latijo mun sadu da shi a cikin wannan kasuwa latijo mi sunanka
Abdulaziz
na ina kake taho
Najeriya
dan Najeriya wannan da Najeriya ba yawa gare ta ba kai ku
Illela local government
Illela local government cikin garin Illela kake ko kauyen
Illela
wannan kauye cikin Illela ga wauro kake to na ga gashi wanga magi hori ya bayani
dala
77 to na ga ga wanga da yawa na kuma wanga na ga kadan na shi ko wanga nawa shi ke
35
ga kuma magi wanga kulli dunkulalle ko shi ko nono aka sai da shi
30
duka gaba ɗaya jikkar dala 30 aka sai so to in kaman mutun na so a bashi kwara fa
to kaman na ciki
ta'o kaman na ciki a ɗebike a baka da uku ko da hudu
$2
bai aka sai so to shi ko wanga mi a sunan shi mimido na gashi to shi ko nawa aka sai shi
jikada 50
to in kwara haka so to ga omo so killin shi kuma mun ga an taho da shi ko bi a bayani ne
shi ko 30
ko sai ko hashi ba a rage ko sisi to ga wani latijo barka da warhaka
barka da mallaka
sunanka
Tahiru Sala kadadin buda
to ga turare kala mun ga ka taho da shi da ina ka taho da wannan turare
dan Najeriya dan
na Illela haka so shi ko o da shi haka Lagos ko Kano ko kuma Ibadan
ina zuwa Illela ina zuwa Sokoto wani lokacin kudi sun samu sai ka inda
na'am da can ka kai o da su to mi a bayanin turare yanzu ga shi kala na gani
kuma shi wanga turare sai kan farashi ne gare mu 150 gaskiya 120
150 sai fa da mashaci in mutun ga daya bar sura ta mai cinke yana aiki dwaga ke ke kai ne nawa aka sai so
dala 10 muke sayar shi
dala 10
insha Allah
ga Scott in mutun na so hina da wani abu nan da nan shi ko ni a bayani shi
a gyara amarya dala 30
nan da a gyara amarya ga kan sha mata su ko mi a bayanin su
shi ko ga muna so sayar shi jikka ba 20
ga yan kunne na gani da yan warwaro ni a taba su
wanga yan kunne izzar so muke kiran su
izzar so
muna da shi dala 60
sauki
dala 50
dala 50 ta magana
ta mai kyau ko
ana zakkuwa sai ko ba zakkuwa sai
muna dan taba alhamdulillah
to ga wani abu wanda ni gani na ga hoton mace ba san komi aka nuni da wannan
nan wanda aka yin zane an goshi ga sha amarya tai
awo to
shi kisa dala 20
dala 20 aka sai shi kuma ana zakkuwa ana diba sosai
ga kuma hoda ta ai duka gani ko rumbun kwalliya ce
rumbun kwalliya ga ita gidan kwalliya to ita komi an taba wata
jikka insha Allah
ko sai ko hashi
farashi ce
ga hulla na ga lokacin sanyi na so shigo ga hulla ga ta jarreta ko
wallahi jarreta insha Allah
ita ko biya taba ta
ita kuma dala 120
nan da nan a basuwa kowa ya gaba
okay.
kai gaba inda wani ka sayi
ba. Mun gode. Mun sado da wani mai goro, barka da warhaka mai goro. Me ya sunanka?
Mu Suleiman.
Suleiman da wani gari ka ke tahe.
Eh?
Da wani gari ka taho.
Nan tsano gumma.
Tsano gumma. To me ya bayanin goro don naga goro gashi kashi kashi.
Nan goro gumma ne sha
bai. Nan kada godala biya kenan. Shi ko wanga fa?
Dala goma.
Wanga fa shi ko?
Sha bai.
Shi ko wanga fa?
Eh, 20.
20. To tun shigo ka kasuwa kamar yanzu ƙwarya nawa ka zuba? Taho ka zakko yanzu.
Kondo guda na.
Kondo guda.
Eh.
To ya ƙari wanga shi da ya saura?
Eh, wanga da ya saura.
Doka ka kakka ma sosai.
Eh, to an gode ma Allah dai.
Kuma kasuwa ya kaga kasuwa ta kaga kewayen mutane.
To da dama dama.
Da dama dama. Ka taba kuɗi sosai. Yau tun shigo karci ka dan kakka.
To an dan kakka ma.
To mun gode. To ga wani Latijo na ga yana gyaran lalle na komai Latijo barka da warhaka. Amma lokacin mai sunan Talatijo
Tukur
Tukur na wani gari
Illela Amara
Illela Amara cikin garin Illela ko kuma kauyen Illela
Sokoto Sokoto kuma Sokoto Raba local ganni
da Raba local gamma da can kattaho
da can ne ta wannan can kattaho
nan mita ta miya ta ko kuma lalle na
lalle na wanga
to lalle kaka bayanin lalle shike
to lalle alhamdulillah
to tiya za kai muna bayani maraba da kulli duka ga abin shike
to tiya san sami dala 50
to
ta gari 300
to
maraba 25
to
san sami
to
ta gari 120
to
kuma muna sai da tonka ga nan kana gani
tonka na ga tonka ga hitan to lallan dai abban kare magana te ba nawa ga sai da buhu ne
to buhu ne muna sai wa jikka 7 jikka 6 da rabi jikka 6
to yanzu ka san kaka ta shigo lokacin amarmani na kaka kasuwar lalle take tunda sahi zakwa yanzu
alhamdulillah
an tattaba
tattaba shukura
yanzu an kai samun buhu nawa da an ka samu an ka soka cikin kasuwar yau
to Allah ya so ne daga hali mai soka wajen guda 5
wajen buhu 5 a ka taba sosai ki
insha Allah
to Allah ya koro kasuwa
to masu sauraron mu anan muka zo karshen wannan shirin na kasuwa a kai miki doli na wannan ranar wanda ni Haruna Mamman na bako ni gabatar muku daga nan birnin Kwannin jamhuriyar Niger a yau dai kun ji mun lega a kasuwar gidan Iddar dake cikin karamar hukumar mulkin Malbaza a cikin jihar Tawa jamhuriyar Niger a madadin dukkanin sauran abokan aiki nake ce da ku bisalam
shirin bi o e hausa kasuwa akai miki doni kasuwa
akai miki doni
kasuwa a kasashe ya take kasuwa a kasar mu
masu sauraro kada a shafa har yanzu ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga nasihar Lahadi
barka da wannan safiya barka da wannan lokaci sunana Pastor Abubakar Musa ina aiki ga Sun Iglesia Assembly of God a nan Niger bayanin da nake so in yi a cikin wannan lokaci shine bangaren yara ko zance matasa a bangaren samari da kuma yara ya kamata a matsayin mu na uwaye mu iya tarbiyyar da ƴaƴanmu yadda ƴaƴanmu za su ko wani addini da kake yi Allah ne ya aza wannan mataki na tarbiyyar da yara su zama kamillu su zama yara wanda suke zama da tsoron Allah a cikin rayuwarsu yara wanda za su tashi cikin ladabi da tarbiyya mai kyau idan muka diba mun gani a cikin wannan yanayi da muke ciki ko cikin wannan zamuri da muke ciki a tarbiyyar yara ta gurbace muka diba taso mu a lokacin da idan korawa ya maka magana ya dibin kamar aka yi an san ka san me ake nufi amma yanzu ban san menene ya kawo haka ba rashin kula da yara ne yasa tarbiyyar yara ba ta da muhimmanci ko ba ta da yara ba su da tarbiyya a yanzu a cikin wannan zamu ne muke ciki kuma abin da ya kamata mu hangane idan muka diba mun gani a yanzu yara za ga yara kanana ne amma sun sa kansu shayi-shayi bangaren taba bangaren wayoyi bangaren su talamo da su kwaya idan muka diba a baya shekaru da suka wuce babu wannan kuma idan abin da ya bani mamaki idan muka diba muka gani a baya babu addini mutane ba su da wannan addinin nan da wanda yayi yawa haka amma yara akwai tarbiyya gare su mutane suna da tsoron ubangiji suna kiyaye abubuwan din amma yanzu da addinin ma yake habaka da sani yake zuwa na addini amma yara suna zama da rashin tarbiyya abin yana zama da damuwa a yau in ka diba bangaren ma ƴan mata a rayuwa wani lokaci sai ka hito da dalilin ka gani abubai da muhimmanci za ka gani wani wuri inda ka gani ƴan mata ga su tarbiyya dai babu abu ya kamata yau mu tashi tsaye mu koda mu yaran mu da tarbiyya mu koda yaran mu su san ubangiji su kare kansu daga dukkan lalan rayuwa kan ƴan mata kan samari mu tarbiyyar da yaran mu tarbiyyar da ƴaƴan mu wani lokaci kuma rashin kulawa ne ya kamata uwaye mu kula da ɗiyan mu da muke da su wani lokaci uwaye suna hita ba ruwansu da yara sai dai ka bar a bar uwa in ka haita tun sai ka taka sai da dare ne ka kashe ruwa baka san sun ci ba baka san masu ci ba ba ruwanka da su to wani lokaci za ka gani yara ƙanana ne suke sace-sace a yanzu za ka ga ƴan yara ƙanana sun sace salula ƴan yara ƙanana sun shiga gidan wani ƴan yara ƙanana sun abubuwa da bai da kyau ya kamata mu tarbiyyar da yaran mu mu kula da yara kuma yaran nan idan ba mu tarbiyyar da su ne ake amfani da su a tai a sa su cikin wani hali in za a koya musu tarbiyya wanda ba ta da kyau su ne suke zuwa suna ta yin kashe-kashe halbe-halbe ana ɗaukar su ana sa su cikin lalan hali lalan rayuwa wanda ba ta da kyau amma mu san irin yadda za mu iya mu kula da yaran mu mu sa su hali mai kyau wanda yake da muhimmanci wanda za su tashi idan sun tashi zama da rayuwa mai kyau kuma a ɓangaren karatu ya kamata mu koyar da yaran mu yadda za su yi karatu bai kamata mu bar yara babu karatu ba su ci wani lokaci za mu gani a ɓangaren mata ba a cika sa kula da karatun mata ba ya kamata a taimaka wa mata su yi karatu wani lokaci ga ma yadda mace ran na aimuta aure ba a kula da ita karatunta yana kamata mu sa mata su yi karatu su ma su zama wani abu duk da mun sani lokaci da yana tafiya ana akwai sauyi yana zuwa mata suna karatu mai amma har yanzu akwai karamcin wannan mu sa ƴan mata su yi karatu sai kuma akwai wani bangare da nake so yin magana kan tallata mata bai kamata ba ƴan mata suna talla akwai wani lokaci shike sa yara su lalace cikin tallar da suna yi saboda waɗansu za ka gani ta wurin tallan ne ƴan mata suke sa kansu cikin hali wanda bai da kyau yara ƙanana sa suna talla suna talla suna talla suna talla daga nan sai su lalace su rayuwa ta gurɓace nagode
madalla yanzu kuma sai maimaitin shirin lafiya uwar jiki
lafiya uwar jiki babu mai fishi dake masu sauraro barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar a yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki zamu yi magana ne akan ciwon daji na jini wato acute leukemia a turanci Acute leukemia ko kuma ciwon daji na jini a Hausance wata cuta ce da ke aukuwa sakamakon taruwar jijiyoyi marasa kwari a cikin bargon dan adam tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir dake aiki da shahararren asibitin Nizamiya na kasar Turkiya dake Abuja likita barkanmu da wannan lokaci
masu sauraron mu barka da wannan lokaci
masu sauraron mu za su so su ji karin bayani akan ciwon daji na jini wato acute leukemia a turanci
acute leukemia wani gungu ne na wasu cututtuka na sankarar jini wato kansar jini abinda yasa ake kiran sa acute saboda a likitance an samu bambancin akwai acute akwai chronic akwai wasu abubuwa kada inda masu saurare da su amma dai su acute leukemia suna da dan dama kuma cuta ce da take da illa matuka yadda aka san kowace kansa kuma tana kisa matuka kuma tana yaduwa akwai ta da yawa a cikin al'umma ba wai ana daukar ta ba sai amma dai akwai ta da cikin a cikin jama'a da yawa
me ke haddasa wannan cutar
kamar sauran sankara mafi yawanci ba a san dalilin ta ba amma dai akwai wadanda aka ga cewar sun fi kamuwa da ita misali wanda suke da cutar down syndrome da muka yi magana a baya an gane cewar su kan samu leukemia nan fiye da sauran al'umma sannan akwai wasu cututtuka da ake tunanin wala Allah suna da alaka da leukemia din akwai irin radiation kamar irin wajen Hiroshima a Japan da aka yakin duniya aka jefa musu bomb din nan na atomic an samu karuwar leukemia sosai a wuraren kuma wanda suke mu'amali da shi wannan radiation akan samu leukemia nan da yawa cikin su amma mafi yawanci ba a san dalilin takamaimai me ke kawo wannan leukemia ba
da wasu alamomi ake gane cewa mutum na fama da cutar daji na jini.
Musamman a yara, kamar yadda kika ga zazzabin cizon sauran nan haka, dan zazzabi, ciwon jiki, kasala da sauransu. Sai ya kasance kasusuwa musamman dogayen kasusuwa kamar na kafa da hannu, sai ka ga mutum yana magana cewa ciwo ya matsa masa. Idan aka je asibiti ana daukar jini aka gwada sai a ga alamun ita wannan leukemia din.
Kamar tsawon wani lokaci take dauka kafin ta bayyana bayan ta shiga jikin dan Adam?
To ba wai kwayar cuta bace, wani bangare ne na kwayar jikin mutum. Sai ya fara girma yana hayayyafa fiye da yadda ya kamata, saboda haka da wahala a ce ga ran da abin ya fara. Dan yawanci ba a ganewa sai alamun ciwon sun fara bayyana, ko karancin jini, ko ciwon gabobin nan wani lokaci, ko zubar da jini ko ta hanci ko ta baki musamman wajen dasashi, ko kuma kasala da zazzabi haka, ko a jini ta fata haka, kuraje masu kama kuraje amma jini ne a karkashin fatar. Waɗannan su ne alamun da ke fara gani, wanda idan an je asibiti da an dau jini an gwada sai a ga alamu, ko likita idan ya duba mutum sai ya ji ko saifa, wata daga cikin misali saifa da hanta sun kumbura, sannan ga kuma alamar wasu alamomi da ya kamata shi likitan ya duba za a gani sai a tunanin su wannan leukemia. In an gwada jini kuma sai a ga alamu a cikin jinin.
To likita, musamman ma da kai bayanin wani lokaci za a ga kuraje amma jini ne a karkashin fata, akwai wani abu da ake yi wai shi borin jini sai jikin mutum yayi burda haka yayi ja, shi menene?
To borin jini bashi da alaka da wannan. Masu borin jini wani abu ne da jikin su baya so, wanda da kuma jikin su ya hadu da shi za su yi wannan, kuma shi da ya zo yanzu cikin yan awoyi yana iya bacewa, bashi da alaka da leukemia din.
Suwa suka fi barazanar kama itaji na jini?
Yawanci yara, musamman daga shekara sama da daya, kamar shekara biyu zuwa abin da ya shekara goma, amma akan iya samun ta har a manya, amma dai waɗannan biyu zuwa goma sun fi yawan wannan leukemia din.
Likita, shin cutar tana da rigakafi?
Gaskiya babu rigakafinta, saboda ba kamar kwayoyin cuta bane misali da aka tabbatar. Akwai waɗansu daga cikin ciwon sankara wanda misali aka gano cewa suna da alaka da wasu kwayoyin cutar virus, akan yi irin wannan allurar rigakafin, amma leukemia sunan ba su daga cikin waɗanda ake yi wa wannan.
A bayananka a farko ka yi bayanin cewa cuta ce mai matukar hatsari, kamar wasu irin illoli take iya haifarwa mutum?
Na ɗaya dai tana kisa, kwayoyin cutar nan suna iya zuwa kowane bangare na jiki, suna iya lalata kowane bangare na jiki, suna iya shiga kwakwalwa misali, yayi danganta ga wace iri ce, sannan kuma suna kashe kwayoyin jini. Akwai kwayoyin jini da ake cewa platelet, wanda suke taimakawa idan mutum ya rauni jini ya daina zuba, akan samu wani lokaci su zama sun yi kasa yadda mutum zai iya zubar da jini, ya dai kasance jinin ya ke tsayawa, jinin nan kuma zai iya zuba ko ina ne, ko a ciki ko cikin kwakwalwa, wanda zai iya zama sanadiyar ajali.
Ana warkewa daga cutar bayan mutum ya sha fama da ita?
To akwai magunguna, ya danganta ga wace iri ce, misali akwai wanda ake cewa acute lymphoblastic leukemia, misali akwai wadanda ake yin canjin bargo a asibiti ne, manya-manyan asibitoci da suke irin wannan aiki, za ba mutum magani sai an tabbata cewa duk kwayar shi wannan jini wanda take da cuta ta mutu, sai kuma a kashe bargo, sai kuma a samu wani bargo sai ayi a sawa mutum, wato abinda ake cewa bone marrow transplant. To irin waɗannan idan aka yi musu za a ce sun warke daga cuta, amma idan ba haka ba, matukar bargo yana sana'antu waɗannan kwayoyin jini, kuma suna da kwayar cutar, to kin ga kenan ba za a ce an samu waraka ba, sai dai a ce an samu a likitanci abinda ake cewa remission, in an ba da magani su koma yadda jinin ba za sun zama ƙasa da kashi 5 cikin 100 na kwayoyin jinin nan, akan sa mutane kan magani, sannan kuma akan bayan sun sha maganin daga lokaci zuwa lokaci ana duba su. Amma waɗanda ake iya yi wa bone marrow din, to su in an yi musu wannan ana iya cewa sun samu waraka.
Masu sauraron mu, kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Duka abin da zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin, wato Dr. Lawal Musa Tahir, sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, nake cewa mu kasance lafiya.
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, ko da yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na intanet, wato ibohausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryenmu, inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar email a sashin hausa@boanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar, har ma da ƙari a shafinmu na intanet boahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, da suka haɗa da Julia Gresham da ta da shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballa ke sallama da ku, auni lafiya.